الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
hali wanda makusudin su su sanya shi ya je ya tsani
ya kura da yake ba wannan da ke shekan
na na rashin lafiya saboda haka ka ci gaba da dagewa da hakuri amma kuma ka je ka ga likitoci ka je ka ga likitan tunani domin wani lokaci wani abu ne wanda yakan samu a cikin irin sinadaran da suke tsartatuwa a cikin kwakwalwa wanda aka samu rashin daidaito sai ka ga irin wannan abun yana zuwa ya samu ɗan adam syndrome ne obsession syndrome yawanci irin wannan to kuma sai shaidanu kuma su zo su daɗa ƙara ga mutum saboda adawar da ke tsakanin shaidan da ɗan adam Allah ya yi maka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imaninka ya tabbatar da imanin mu baki daya amma lalle ka je ka ga likita na'am akwai addu'a da wanda waswasi ya dame shi kamar wanda Ibn al-Hajj ya ambata a cikin al-Madkhal yana cewa mutumin da waswasi ya dame shi ya rinka yawan dan subhanal malik al-khallaq إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله يعزيز وتتركيا تبتغى الله الملك تركي الخلاق في حلتة من يوان حلتة إن يشاء يذهبكم إن يسو سيتفيدكم ويأتي بخلق جديد وذو دوتها حلتة السابوة وما ذلك على الله يعزيز ونبا أبنيني بوايا با دا الله وكرن تونن kamar yanda wannan bawan Allah Ibn al-Hajj an san ya daga cikin malamai da Sheikh Usman Ibn Fodi rahmatullahi alayhi ya tafsirantu da littafin al-Madkhal al-Madkhal wanda yake yayi kokarin inkarin abubuwa na bid'o'i da dama bisa tafarkin abinda aka sani na malaman Malikiya na tsukaka wato na inkarin bid'a da takura shiga cikin dukkan wani abu wanda yake na bid'a sun yi kokari wajen tsara shari'a shi ya ambaci wannan addu'a a cikin babu laifi a yi ta, shi ya ambaci ta a cikin littafinsa Al-Madkhal. Babu laifi mutum ya yi ta ya nemi taimakon Allah, shi yana daga cikin babin neman taimako na Allah da neman tsarin Allah da neman waraka daga Allah Jalla wa'ala. Amma wannan ba zai hana kuma mutum ya nemi magani ba akan abin da yake na ɓangaren cuta ɗin, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dawo ibadallah, bayan Allah ku nemi magani. Saboda haka umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ai koyi da shi. Wannan ya addu'a ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da kuma kwana, Allah ya ci ɗan hajiya, amin. Ya ce ina da tambayoyi kamar haka. Mutum ne ya yi mafarki yana kiran sunan matarsa yana cewa ya sake ta. Da gari ya waye yana son ya ba wa matar tasa labarin mafarkin da ya yi. To ku saurara mana. Sai ya ce da ita, wance na sake ki amma a mafarki. Sai ta ce da shi, ai dama na ji lokacin da take mafarki jiya da daddare. To malam ya matsayin sakin da ya ambata a lokacin da yake son ya bata labarin abin da ya faru, domin ya ce wance na sake ki. Ai wannan ba da labari yake, wannan bai sake ta ba. Ni na ɗauka ma zai ce ya matsayin sakin da ya yi a cikin da ta ji yana faɗa a cikin mafarkin, ina cewa wance na sake ki. Ni na ɗauka wannan ce ma ita ce rigimar tasa. Dubiyin babu komai ba take ba ne, amma wanda a cikin mafarki yake faɗa yake cewa wance na sake shi, kunga dai ya zo a hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salata, an ɗauke alqalamin da ake rubuta ayyuka daga mutum uku, ayyuka na laifi, daga cikinsu akwai anna'imu hatta yastayqiz, mai bacci har sai ya farka. Saboda duk abin da ya faɗa a cikin mafarki, a cikin bacci na mafarki, wannan mala'iku ba sa rubuta masa. Saboda haka wannan ba a rataye wani hukunci da shi, ba a rataye wani hukunci da shi. Amma wanda yake ya zo da yake gaya wa matarsa ya ce masa na ji a mafarki na ce wance ya yi ambaci sunanta na sake shi, wannan ba saki ba ne, bin hikaya yake yi, ba wai yana insha'in sakin ba ne, ba wai yana farin aiwatar da sakin ba. Sannan ya ce a karatun da ya gabata an yi bayani dangane da cewa wanda Allah ya shiryar babu mai ɓatar da shi, wanda kuma Allah ya ɓatar da shi babu mai shiryar da shi. To malam ya abin yake musamman wanda Allah ya ɓatar da shi ba shi da laifi kenan? A wanda Allah ya ɓatar da shi yana da laifi mana, amma kuma ai ba abin da ya fita daga cikin ikon Allah. Ai ba wai Allah ne ya tura shi ya kai shi zuwa ga ƙasan ba, shi ne ya zaɓi ƙasan. Kuma abu ne wanda wato yana daga cikin Allah ya ba mu mutum nufi, ya ba shi iko, ya nuna masa gaskiya, ya nuna masa ƙasa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, duk kowa Allah maɗaukakin sarki ya kimsa masa sanin alheri da sanin sharri. Wanda Allah ya nufe shi, wanda Allah dama can ya rubuta masa kan cewa wannan shiryayye ne, to sai kaga Allah ya sauƙaƙe masa aikin shirya. Wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya san cewa wannan ba shiryayye ba ne, ya rubuta masa cewa wannan ba shiryayye ba ne, sai kaga aikin shirya ɗin ya nemi masa wahala, aikin ɓata shi ne yake sauƙi a gare shi. Amma babu wani abu wanda yake tura mutum zuwa ga wannan, kowa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon yabi Allah, kuma ya ba shi ikon kar yabi. Saboda haka mutum ranar alƙiyama ba za ka ce ai Allah kai ne ka sa ni na ɓata ba. Allah ya ce ayyukanku ne nake kiyaye muku, abinda ka aikata ne. Wanda duk ya ɓata ya zaɓi ɓata, kuma babu wani wanda yake zai iya wato a sanin me Allah ya rubuta masa. Ita ƙaddara ba a sanin ta sai ta abu. Ba za ka iya kafa hujja da ita ba. Ba za ka ce to ai kenan mutum yana saɓo, ce to ai Allah ya ai abin da Allah ya rubuta masa kenan. In wanda Allah ya ɓatar da shi babu mai shirye da shi, saboda haka a je ne masa wa'azi. kawai batar da shi ya ake kasancewa Allah ya batar da kai sai dai in ka riga ka zabi batar ne amma in ka zabi me yasa ba za ka zabi cewa ka ce to ai Allah ya shiryar da ni saboda haka wannan wa'azin da ake min din na shirye ne bar na shiryu ka gani Allah zai hana ka shiryar saboda baka san abin da Allah ya rubuta maka ba na'am to sannan ya sake cewa a gaba a karatun da ya gabata jiya ta karantar da mu cewa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu saba mu Allah ba sannan mu tuba zuwa gare shi tuba wato da okay da ba za mu saba mu Allah da ba za mu rinka saban Allah ba muna tuba zuwa gare shi guda Allah ya kawar da mu ya kawo wasu waɗanda za su saba masa kuma su tuba zuwa gare shi malam akwai mutanen da suke ganin laifukansu ba su taka kara sun karya ba saboda suna ganin sun kai wani mataki ba sa saba wa Allah saboda haka suke kirkirar wani babban laifi kamar zina ko wani abu makamancin haka wai dan su yi aiki da wannan hadisi to malam hakan daidai ne Allah baya umarni da alfasha Allah baya umarni da alfasha wannan shaytan suke bi wahayin shaytan ne duk wanda ya saba ma Allah da gangan sai aka yi na farko ma dai suka san kan cewa ba sa kananan zunubi ba sa waɗansu ayyuka na sabo shi kansa wannan ai sabo ne dan ujub ne akwai shi kansa wannan ka rinka tsarkake kanka Allah ya ce falatu zaku anfusakum kada ku tsarkake kawukanku sannan mutum har ya sakankance wai shi na ganin baya aiki baya wani aiki na sako saboda haka bari ya dan taba ka sani kan ya sani cewa in ya taba ko shi kenan ya tafi kenan ba zai dawo ba ya sani ko kan cewa wannan shi ne farkon wato damiyarsa yana tafiya tiryan tiryan yana aikin ɗan aljanna sai ya aiki na ɗan wuta sai a yi masa hatama da aikin ɗan wuta a kashe shi a cikin ɗan wuta ai mutum ya ji tsoron Allah wannan masu wannan tunani ba su ji tsoron Allah ba idan Allah madaukakin sarki a basurar da muka karanta ya ce allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana masu jin zance su bi mafi kyawun fassara wannan ba mafi wannan ba kyakkyawar fassara ba ce wannan hadisin akan mutane da wato suke sun yi barna da kawukansu suke fuskantar kalubale na shaytan yana so ya sanya musu mummunan zato ga Allah har su yanke kauna daga cewa Allah zai karɓi tubansu ai an kawo hadisin ne a wajen la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah wanda yake tsoron Allah ya wanda yake ya duba miyagun ayyukan da yayi har yana ganin Allah ba zai yafe masa ba kuma shaytan yake so ya shigo masa ta nan ya sanya shi ya yanke fata da ya yanke kauna daga Allah shine ake shine wannan hadisin yake kiran irin waɗannan kan cewar wato kada mutum ya ɗauka kan cewar wato za ka zamanto mai tsarki kamar mala'ika sai da kana da rauni wanda cikin wannan raunin naka shine idan ka yi saɓo ka dawo in ka yi saɓo ka dawo in kuma za in dai za ka dawo to Allah kuma zai karɓe ka saboda haka wannan tunanin da waɗanda suke wannan tunanin su san cewa Allah baya umarni da alfasha sannan wannan yace yana da tambaya yace shi ma'aikacin asibiti ne yana shugaba a wurin wani yaro dan koyan aiki yana ce yayi allura in ba da overdose ta diazepam injection yayi wa wata yarinya sai da rai da sai kwana uku tana bacci bayan ta tashi sai ta koma bacci bayan ta tashi sai ta rasu sai nake tambaya wani hukunci ya hau kaina ko wanda ya allura da farko idan cewar wannan dan koyo ne wajibinka idan zai yi yayi a gaban ka saboda haka yayin da zai alluran nan ka ce ya nuna maka ka gani ka ga dose din da zai ka gani dose din da yayi daidai ne ko ba daidai ba saboda haka a cikin wannan a bayyana akwai sakaci daga bangaren wanda yayi dan haka su da suke tarayya akan wannan su abinda suke abinda aka yi mata na alluran nan a zahiri shine sababin tsarin ranta wanda yake a cikin wannan kuma wanda ya sabbaba ta hanyar likitanci wanda yake duk wani wanda yayi aikin likita ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi likitanci alhali bai sani ba a ma'anar hadisin lafazin nasa ya kwanta min amma ma'anarsa shine zai yi lamunin dukkan abin da yayi bi ma'ana za a dauka za a dora masa nauyin abin da ya salwanta in rai ne in ma gaba ce zai biya diya saboda haka a cikin wannan ba za a ce sun yi kisan danganci ba amma sun yi kisan kuskure wanda su suka sabbaba haka za su biya diya kuma su su biyu za su yi azumin kafara kowa ya yi kafara ba raba ta za su yi ta kafara ba a raba ta dan da mutanen gari guda za su haɗu su kashe mutum ɗaya kowannen su su yi kafara ta azumi 60 saboda haka za su yi azumin kafara shine azumin 60 na yauman ta tabi'aini a jere ba tare da yankewa ba kuma sai a kula a cikin irin wannan rashin kula da waɗannan ka'idodi na shari'a shine yake sanya ma'aikatan asibiti suke sake don lokaci sakin da zai kai ganganci kamar inda ya faru da wata yar uwa makwabciyarmu aka yi mata aiki aka bar almakashi a cikinta sai wata da watanni tana ciwon ciki ba san me yake damunta ba har sai da tukuna aka je aka yi scanning aka ga almakashi ne a cikinta an yi tiyata an bar mata aka zo kafin a ranar ana shirin a sake buɗe cikin a fitar da shi ta rasa ranta ajalin ta ya sauka amma duk lokacin da take ta ciwon ciki maganin ulcer ake ta bata sai ana cewa ulcer ne ma'aikatan asibiti ai kuna da ƴan uwa da abokai da suke zuwa Saudiya suna aikin asibiti gaya muku irin yadda al'amarin aikin likitanci yake a Saudiya idan mutum ya yi ganganci duk mutum wani abu waƙe a ta same shi ta farko dai tukuna dama daga zarar irin wannan abin ya faru duk waɗanda suke a wannan unit ɗin kurkuku za su tafi kurkuku za su tafi wanda aka gano kan cewa shi ne sanadiya ba zai fito daga kurkuku ba sai an ajiye diya kamilan riyal 100,000 dan ajiye ta sannan za a sake shi sannan kuma ya tafi ya je haƙƙin Allah na azumi wannan tsakaninsa da Allah saboda haka ya kamata a kula shula arama
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabi'ul darajati dhul arshi
wallazi yuriikum ayati wallazi yuriikum
wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan فما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب
الله يكي هو الذي يريكم آياته الله شيني ونوان دي كنونا مكو آيو ينسى ayoyinsa da suke nuni a kansa a kadaituwarsa wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa kuma yake saukar muku yake saukar da arziki daga sama domin ku kuma ya tazakkaru illa man yuni amma babu mai wa'azuwa yayi izina ya gane ayoyin Allah da kula da su da lura da su illa man yuni shine yawan komawa zuwa ga Allah wannan ci gaba ne da kirarin da Allah ya yi daga Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya ce fal hukmu lillahi al-aliyyi al-kabir hukunci na Allah ne al-aliyyi madaukakin sarki al-kabir mai girma to sai kuma Allah ya ci gaba da wato faɗan sifofi na izzarsa ya ce shi ne yake nuna muku ayoyinsa wato yana daga cikin rahmar daga cikin rahamarsa yake nuna muku ayoyinsa don ku gane shi waye Allah ba za ku gane ba za ku gan shi ba dallantana ba za ku iya ganin sa ba ba za ku iya ganin sifa daga cikin sifofinsa ba dallantana a ce kun gan shi a uruda muji amma Allah ya yana bayyana kansa gare ku ta hanyar ayoyinsa yana nuna muku ayoyinsa kamar yadda Allah ya yi alƙawari yace sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawukansu har sai ya bayyana a gare su kan cewa gaskiya ne waɗannan ayoyi na Allah sun haɗa na farko sune ayoyi a cikin halittar ɗan adam kamar yadda yake a wannan aya yana nuna za mu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawukansu ayoyi a cikin halittar ɗan adam ayar Allah ne ɗan adam ayar Allah ne to kamar shine yanda Allah ta'ala yake wa min ayatihi an khalaqakum min turabin kuma idan antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun kaga akan kawo kan ku kenan daga cikin ayoyinsu ya halice ku daga turbaya sai ga ku mutane kuna tafiya duba ka gani duk chemical composition ɗinka na jikinka chemicals ɗin da suka yi ka kai ɗan adam duk gabaki ɗayansu suna cikin kasa duk gabaki ɗayansu suna cikin kasa ba za ka samu wani chemical composition wanda za a ce babu shi babu sinadarinsa a cikin kasa ba suna cikin wannan periodic table ɗin wanda ya haɗa dukkanin sinadaran da suke cikin kasa kaga ya halice ku daga kasa wannan aya ce ta Allah sai ga ku mutane suna tafiya idan da wani zai iya halitta kuma ku zo ku haɗa chemical composition irin na living cell kuma ku tayar da shi ya zamanto mutum mana tun daga shi nan dai ai daga ƙasar yake kuma ku har haɗa daga ƙasa ku hura masa rai ya zamanto basharun tantashiru sannan daga cikin ayoyinsa ya halitta muku daga cikin ku mata ai abokan zama خلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها دان ku samu nutsuwa a cikin su dan ku samu nutsuwa da su ka duba ka gani ba wanda zai samu nutsuwa namiji ba zai samu nutsuwa ba sai da mace mace ba za ta samu nutsuwa ba sai da namiji amma masu auren jinsi suna tallafa ma kansu biyayya ga shaytan ne amma babu wata nutsuwa a cikin su babu wata nutsuwa a cikin shine masu yasa masu basira ma suke cewa ai masu basira daga cikin kafirai suka ce yaro da masu auren jinsi suka ɗauke shi suka je gidan marayi suka je gidan tsantattun yara suka ɗauki yaro maza su ne da namiji shi ne da miji da mata suka ɗauko shi wai za su rene shi ga wanda yake mace ga wanda yake shi ne namiji suka ce wannan yaron yana da haƙƙi a ce a tayar da shi a gida wanda shi ne aka saba a tarihin ɗan adam na mace da namiji saboda haka ba su yadda ba yadda suka fito rashin ba da izini ga waɗanda suke auren jinsi su je su yi adoption ko mace da mace su ɗauki ɗa bai taso a cikin gida bai san waye uba ba bai san waye uwa ba ai an ce uba da uwa kawai duk culture ce al'ada ce kawai take faɗan wane ne ba wani abu ne illa tsagoran biyayya ga shaitan da kafirci amma abu ne wanda yake ya saba ɗabi'ar ɗan adam ga ayoyi kenan a cikin halitta to sannan kuma ya tafi cikin ayoyi a cikin sama da ƙasa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin min ayati manamukum bil layli wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ayati yuriikum al barqa khawfan wa tama'a yunzilu min as sama'i ma'an wa yuhyi bihi al arda ba'da mawtiha هذا الله كدينا منا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون لكم عند الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون yace wa min ayatihi al-layl wa an-nahar ash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wannan jinsi na farko kenan na ayoyin Allah a cikin halittar mu da a cikin sarka rahmar Allah ce da Allah ya sanya wannan wanda dukkanin waɗannan abubuwa in ka duba suna nuni akan kadaifar Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid to sannan daga cikin ayoyin Allah akwai ayoyin Allah jalla wa ala a cikin al'umomin da suka gabata wanda Allah ya halakar da su saboda sun saba ma Allah kamar yadda Allah ta'ala yake faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim tijaratan min sijjin inna fi dhalika la'ayatin lilmutawassimin wa innaha labisabilin muqim inna fi dhalika la'ayatan lilmu'minin kaga a cikin mutanen a cikin a cikin mutanen qaumul lut Allah ya barka walaqad taraknaha ayatan bay walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun muka batta ta zaman su aya a bayyana ga mutane masu hankali a wuce a gansu cewa waɗannan da kuma labari wanda yake ba za a iya inkarin su da cewa sun safa Allah Allah ya halakar da su wannan ma ayoyi ne da Allah shine yake nunawa Allah yana nuna mana ayoyinsa kuma kamar muta kamar samudawa kuma da Allah ya bar gidajensu qad ji'tukum bi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha wata ayar Allah zai nuna makafirai wata ayar kuma duk gabaki daya wata mu'minai ce amma Allah yana nuna ayoyinsa gabaki daya kamar yadda yace wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa ayi ayatillahi tunkurun wacce ce daga cikin ayoyin Allah kuke inkari kuma jinsi na biyu kenan jinsi na uku na ayoyin Allah sune mu'jizozi Allah yake ba mu manzanni Allah yana aiko da manzanni da ayoyi kamar na Annabi Salih din ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hadhihi naqatullah nazo muku da hujja bayyananna daga ubangijinku wannan ce ga shi kaguwa ce da kuma aya ce a gare ku domin ayar annabawa shine abin da yake ya keta al'ada al-khariqu lil'ada wanda ya saba ma al'ada kamar Annabi Musa da suka ce masa in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin fa'alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin ya jefa sandan sa sai gashi ya zamanto maciji da waɗanda suke kallo kaga su suna ganin cewar mutanen Fir'auna suka ce wannan sihiri ne gwanayen sa a cikin sihiri suna gani sai suka tabbatar kan cewa wannan ba sihiri bane ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbil musa wa sai suka faɗi suna masu sujada sun san wannan ba sihiri bane to haka ayar annabawa ce haka annabi Isa yazo mutum ya mutu yazo ya tsaya akan kabarin sa ya kira shi ta tashi wani ya tashi ko kuma ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya nuna musu aya wata ya dare suka gani yace ishhadu ku shaida yace ku shaida yana tafiya dutse yana gaishe shi yana masa sallama yana assalamu alayka ya rasulullah yace na san dutse a makka da yake min sallama na san shi a yanzu aka zuba tsakon kwani a hannunsa suka rinka tasbihi sallallahu alaihi wasallam aka rasa ruwa rundunan mayaka sai ruwa buta guda ya sa hannunsa a ciki sai ga ruwa yana bubbugowa daga hannunsa yace ku yi alwala ku shayar to waɗannan su ne duk Allah yake nuna mutane domin me dan mu yarda da Allah cewa hakika akwai Allah domin su annabawa waɗannan ayoyi da suke zuwa da shi ba cewa suke yi su sun isa ba su ne a'a cewa suke yi su ɗan aikin Allah ne da gaske suke kamar Allah yana cewa in da ba da gaske muke ba me yasa muke wannan wato hujja ce akan gaskiyarsu to duk wannan Allah yana nuna muna ayoyinsa yana daga cikin rahamarsa da ya mashi'arsa ta hukunta cewa ba za mu gan shi ba la tudrikuhu al-absar dannai ba za su gan shi ba ya hukunta wannan kuma yana daga cikin jarabawar da yayi mana dai ya jarabta mu ya koye mana abu amma ya ba mu abin da zai sa mu gane gaskiya daga ƙarya daga cikin bayani shine ya nuna mana ayoyin sai mu gane ai ko in dai wannan haka ne to Allah ku gaskiya ne sannan kuma daga ciki yana daga cikin sifar da yayi bukansa da shi jalla wa ala yace wa yunzilu lakum minas sama'i rizqa kuma yake saukar da arziki daga sama domin ku kuma bai ce wa yunzilu minas sama'i rizqan lakum domin in an cika ce wa yunzilu minas sama'i rizqan lakum yana saukar da arziki daga sama yana saukar da yana saukarwa daga sama arziki a gare ku wannan zai nuna kan cewa abin da yake saukarwa zai iya zamantowa wani abu daban ba arziki a gare ku amma nan Allah yana so ya nuna cewar kulawar sa ce ta musamman da mu shi yasa ya saukar mana da arziki daga sama wato ya saukar da arziki daga sama domin mu namu ta'alim ci aili ajaliku domin ku ya saukar da arzikin daga sama domin duk wani abu wanda yake samun arziki daga sama sai dai ta fuskar biyayi sai dai ta fuskar tabai ne kamar dabbobi da suke ci su ma domin mu ne tunda in sun ci sun sha mu zo mu ci su haka nan tsirrai in sun fito su zo abin da suka fitar da shi mu ci saboda haka wannan ni'ima wannan bayanin rahamar Allah ce rizqan din nan da Allah yake yana saukar muku da arziki yana saukar da arziki daga sama domin ku as-sama'u din nan ar-rizq din nan da ake nufi shine ruwan sama kuma yanda Allah mataukacin sarki yace waqtilatil layli wan nahari wama anzala waqtilatil layli wan nahari kuma anzala Allahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wama yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون wato da abinda Allah da saba wa jarida rana da abinda Allah yake saukarwa daga sama na arziki fa ahya bihi al-ard hi rayat da kasa bayan mutuwarta kaga arzikin ma'anar sa ruwan sama domin shine kuma Allah ta'ala yake wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun arzikinku daga sama yake da kuma abinda ake muku alƙawari na tashin alƙiyama daga sama zai zo in daga sama kenan za a ji kurawar taho to saboda haka ruwan sama shine arziki domin duk wani abu hatta abubuwan da Allah madaukakin sarki da yawa daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake sawa a cikin ƙasa masdarin arzikin nasu daga sama ne yanzu kamar fetur da ake samu ai narkewar bishiyoyi ne wanda suka dade shekaru aru suka je can karkashin kasa Allah ya sanya suka sarrafu har suka zamanto wannan har suka zamanto crude oil din da ake da shi har suka zamanto abin nan a ya ake fasara crude oil da Hausa danyen mai danye yau ji ake tafasa ji ake dafa shi duk kaga shi ma asalin sa daga sama ne saboda haka arziki daga sama yake arzikin mu daga sama yake to yana saukar da arziki a gare ku sannan Allah ya ce ma yatazakkaru illa man yunib amma babu mai wasuwa sai mai yawan komawa ga Allah at-tadhakkur shine wato wa'azi wanda zai wa'astu ya koma yayi tunani ya gane gaskiya ya karfe ta to babu mai yin haka shine yawan komawa ga Allah ne yawan komawa ga Allah ta hanyar imani barin sabo wato ta menene yawan komawa ga Allah yana nunin tawalu yana nunin kan cewa ta yadda kan cewa kai ne laifi ne kuma tawalu shine mabudin karɓar gaskiya kamar yanda yake girman kai shine sanadiyar rashin karɓar gaskiya wato sabanin wanda yake mai taurin kai yace menene an ce nayi to shikenan sai ne duk abin da zai faru ya faru kaga girman kai kenan al-mu'anid kenan mai taurin kai saboda girman kai to shi wannan ba zai wasu ba amma duk wanda yake zai bai fi karfin ya ce nayi laifi a yake ni nayi laifi nayi kuskure wanda bai fi karfin ya faɗi wannan ba to wannan shine zai karɓi gaskiya to kun san wannan ta daga cikin babban cutar dan adam da yadda cewa yayi laifi in ana rigima tsakanin ma'aurata sai daga cikin abin da yake bayar da wahala shine miji ya yadda yace yayi laifi kun ba zai yadda sai dai yace kar a zama da shi a gaban matar alhali shi daban shugaba ne shugaba ne menene ba zai faɗa ba an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da Aisha radiyallahu anha aka kira Abu Bakar aka ce ya faɗa aka ce ayi shari'a Aisha ta ce ka faɗa abin da fa ya faru wahala Abu Bakar ya kai mata mangara annabi kike gaya ma sai da ce a kun kira ka ne kai zo ku da shari'a tsakanin mu saboda ke irin wannan ba koyaushe ne za a ce ba a hada miji da mata wajen shari'a ba gashi an yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba ma kanka akan cewa ka yadda kai kuskure ko a gaban kowaye wannan sifa ce wadda take kyakkyawa sifa ce wadda za ta sanya ka zama mutum mai karban gaskiya kuma ake samun gaskiya to an wato al-munib an dauke shi daga an-nauba ma'anar an-nauba shine abin da yake kai ya komo ya kai ya komo marratan ba'da uku kai a gajiya da komowa yasa ake ce ma kudan zuma an-naub saboda kudan zuma duk jelanta da tafiya tafiyanta za ta dawo ina za ta dawo gidanta sai ma ka zama haka ko menene ka dawo ya zuwa ga gaskiya to akan wannan ne sai tunatar mun da wata kissa da mun yi da karantawa a cikin al-Qudud Durriya tarihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi cewa idan mas'ala ta daure maka da ka fahimta ta ko fatawa ko wata mas'ala da ta zo maka a cikin al-Qur'ani da hadisi ya kasa ganewa ya rikitar da shi ya kasa fahimta yace sai ya dimanci istighfari sau dubu zai istighfari yace ko ina yake kuma ko a hanya ko a kasuwa ko a masallaci ko a makaranta aka zai dimanci sau dubu ko sama da haka ko kasa da haka yace yana gama wannan yana yin wannan sai Allah ya warware masa sai ta bayyana gare shi to shine kuma ya tazakkaru illa man yuli ba wanda yake wa asuwa sai wanda yake komawa ga Allah me wa asuwa din ka gane gaskiya don abu ya rikice maka baka gane gaskiyar abun ba dimanci istighfari sai Allah madaukakin sarki ya warware maka kuma shi yasa akan ce ma ma'aurata idan abu ya rikice a tsakanin su sun rasa yadda za su dimanci istighfari a tsakanin su sai Allah ya warware wannan yana daga cikin albarkar yawan komawa ya zuwa ga Allah sannan Allah ta'ala yake fadu Allah mukhlisin lahu din to saboda haka wato saboda wato nuna muku ayoyi da Allah yake kuma saboda yana saukar da arziki domin ku daga sama kuma saboda cewar waɗanda saboda cewar ku masu yawan komawa ne ga Allah kuna wa astuwa ku tudu Allah ku kirayi Allah mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini a gare shi wato ku kira shi kadai wannan kira abinda ake nufi shine kira na bayyana kadaituwar Allah jalla wa ala na bayyana tauhidi ga Allah wato ku kira shi ku bayyana tauhidi mukhlisina lahu din shi kadai kuke kira walau karihal kafirun ko da kafirai sun ki wato ko da abin yana bakanta ma kafirai da su in an kira sunan Allah idza du'iya Allah wahdahu kafartu ba sa su ku kuce Allah kadai za ku kira wato ku bayyana kira ya zuwa ga Allah a wuraren da aka ce a bayyana to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana kuma kamar yanda Aisha radiyallahu anha tace kana khuluquhu alquran tabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqurani duk inda akai umarni sai ya aiwatar da shi duk inda akai umarni sai ya aiwatar da shi to mu haka muke muna bin alqurani amma ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar kana kata ba shi kana kata shi yake so ya ce ga ta yanda za a bi alqurani wane shi wane shi ya mutu bi raihi ya mutu da kuncinsa babu ba alqur'ani ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana ga ma'anarsa ga yanda zamu bi Abdullah ibn Zubair ya kasance idan aka yi sallama daga in yi sallama daga sallah zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah lahu wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau kariha alkafirun yana cewa haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama daga kowace sallah ta farilla yana fada kaga wannan shine aiki da wannan aya fad'ullaha mukhlisina lahud din to kuli ilanin kiran Allah shi kai kuna ma tsarkake bauta gare shi to shine aka shar'anta mana wannan zikirin kuma yana cikin sahih muslim sahih muslim inda suke karyatawa suke zagin ka qatalahumullahu anna yufakun haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya hau kan dutsen safa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahdahu yadaka fi Allah walau kariha al-kafirun koda kafire ba ta so wa ma'ana koda za su dauki mataki su hana ku ko su ji wannan abin bai musu ba ku farku daina to wannan umarni ne aka yi wato aka biyar da shi akan bayanin ayoyin Allah da yake da kuma rahmar da yayi muku da kuma sifarku ta cewa kuna komawa ya zuwa ga Allah to ku yi wannan sannan Allah ya yabi kansa shi da Allah yake fad'ullaha kira shi Allah da Allah yake ku kira fa ba kowani bane fa shine rafi'ul daraja ce madaukakin darajoji wato me darajoji waɗanda suke madaukaka wato kamar yadda Allah ta'ala yake ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wato mala'iku suna hawhawa da mala'ika ruhu suna hawhawa zuwa gare shi cikin rana wadda take miqdarinta shekara 50 to Allah rafi'ul darajat me darajoji ne na daukaka ai kuma yana wato isra fi daraja da take gaban tuwa sifa mushabbaha sifa Allah ce wato shi madaukaki darajoji ne kuma zaki iya daukan ma'anar rafi'ud darajat wato ismu fa'il ne me daukaka darajoji wato shine me daukaka darajojin bai me daukaka su aiki dan kankani daga Allah ya rubanya shi ya ba mu mutum wato daraja madaukakiya ba amma irin darajojin da masu hadisan ƙarya suke faɗa sannan suna faɗan su kowace rana ta ranar Ramadan a ce sallar yau raka'a kaza ce wanda yayi wannan za a bashi ladan annabi 70 to wannan baya daga cikin wannan ɗaukaka darajojin wannan na ƙarya ne abin nan Allah yana ɗaukaka darajoji su ne darajojin da Allah yake ɗaukaka bayinsa a aljanna a ce ma makarancin alkur'ani karanta iqra wartaqi ka karanta kana hawa fa inna akhiru manzilataka manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha domin karshen matsayinka shine karshen ayat da ka karanta kaga Allah kenan mai darajoji ne ba su da iyaka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in aljanna suna kallon ahlul ghurab waɗanda suke wato kokonin aljanna kama yura al-kawkab al-dabir al-badir kamar yanda ake ganin tauraro wanda yake ban lisanci daga kansa har hulaji take kansa ta fadi wato haka ake kallon darajar waɗansu ko da ta kunga galaxies ɗin da ake ta ganowa ba a san irin abin da Allah ya shirya da su ya shirya su ranar takin alkiyama domin an ce waɗansu darajarsu kamar yadda ake ganin tauraro can tauraron nan a can da ake gani watakila wata galaxy watakila wani katon halitta ne na Allah to a ce wannan wani waje ne na waɗansu 'yan aljanna to shi ne rafi'ud darajat ɗaukakin darajoji zul arsh ma'abucin al'arsh wato mamallakin al'arsh saboda al'arshi shine halitta da yake komai girma daga cikin halittun Allah to shi Allah na wannan al'arshin Allah ne ma'abucin sa ba gado irin na sarauta na irin mulkin garin ku ba a'a wannan al'arshi wanda ya game sammai da kasai gabaki daya dukin ruha yana aiko da ruh wahayi ko kuma yana aiko da malaika jibril ma'ana guda biyu dukkanin su ma'anar su daya yana aiko da wahayi amma in Allah ya tashi in Allah ya ana aiko da wahayi da wasitar jibril ta hanyar jibril yake aikowa saboda haka ko ka fassara ar-ruh da cewa shine al-wahyi kamar yanda Allah ta'ala yace wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina haka nan muka aiko maka da wahayi daga al'amarin mu al-qur'ani wahayi ne to shine ar-ruh an ce masa ruh saboda yana rayar da rai al-qur'ani rayar da rai yake kamar yanda ruwa yake rayar da kasa haka al-qur'ani yake rayar da tukasa shi yasa wanda yake karatun al-qur'ani da wanda baya karatun al-qur'ani kamar misalin rayayye ne da matacce gidan da ake karatun al-qur'ani da gidan da ba a karatun al-qur'ani kamar rayayye ne da matacce gidan da ba a karatun al-qur'ani kamar makabarta ne gidan da ake karatun al-qur'ani shine rayayyen gida to ko kuma yulqin ruha yana aiko da ruh shine mala'ika jibril domin al'amarin wahayin Allah da yake aiko ma annabawa wato ba karamin al'amari bane ba karamin al'amari bane al'amari ne wanda yake sai an yi shiri ga Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya wata shida yana tahannusi yana kebance kanta sannan mala'ika jibril ya zo masa annabi Musa da zai saji da Allah da karbi wahayi da a gare shi sai da ya azumin kwana 30 ya ma ƙara kwana 40 kamma miqatu rabbihi 40 layla ya cika miƙatin ubangijinsa da shekara 40 kwana 40 saboda haka babban al'amari ne alaman yasha ya aiko da shi akan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa li yunzira yawmat talaq domin yayi gargadi da ranar haduwa wato wanda ya so daga cikin bayinsa domin wannan na Allah ne Allahu yasfati min almalaikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku daga kuma daga cikin mutane kuma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine masani da inda zai sanya wato manzancin sa li yunzira yawmat talaq domin yayi gargadi da ranar haduwa at-talaq ranar haduwa ranar al-kiyama eh daga cikin sunayen ranar al-kiyama kenan an kira ta ranar haduwa saboda a ran nan ake haduwa da Allah ila rabbika yawma idhnil masaq ran nan ake haduwa da Allah dace ranar haduwa a ran nan kuma kowa da kowa zai hadu za a hadu da mutanen farko da mutanen ƙarshe da azzalumai da waɗanda suke zalunta da wanda yake kisa da wanda aka kashe ran nan za su hadu nan wanda yake kisa ya je ya biya an tsira an sake shi an kyale shi ya tafi free fall turana al-kiyama a ran nan za su hadu ba wai ya riga ya sha biki na akwai ranar haduwa haka nan shuwagabanni da suka zalunci ɗan adam suka gama zaluncin su suka gama duk abin da zafi na zaluncin suna ganin sun sha sai ma shiri suke yanda za su ritaya a kane kamar yanda al'adar mu jamu shuwagabannin suke wato dai ba za su taɓa zamantowa sun dawo ya ku bayi ba kullum sun shafafu da mai ne suna ganin sun sha bayan zaluncin da suka yi suna ganin sun sha akwai ranar haduwa za su haɗu da waɗanda suka mallaka waɗanda suka zalunta ɗin nan za su haɗu da su sun ƙwace wa mutane haƙƙinsu sun ƙwace wa mutane filayensu sun cinye dukiyar ƴan fansho sun hana musu garatutansu sun yi dukkan nau'a an zo an yi sama da faɗi da kuɗin asibiti da an yi kasafin kuɗin asibiti cewa ga abin da zai gina sha'anin harkar lafiya ga abin da zai gina sha'anin harkar sufuri an yi kasafinta kamar yadda muka ji shekara ta 2025 ɗin nan minista na lafiya ya zo ya ce ga abin da ake kasafi amma miliyan 35 kawai aka ba mu ma'aikatan a cikin biliyoyi da shida ga na transport an yi kasafi biliyan 256 amma biliyan 2.5 kawai aka bayar na sauran suka tafi kun an yi sama da faɗi ne waɗanda duk suke da alhaki a kan wannan za a haɗu yau mai talab ci gaba an rama yau mahun barizo Allah ya ce yau mahun barizo a ranar da suke su duk za a bayyana su a bayyana suke la ya fa ala Allah minhum shay ba wani abu da yake kuya ga Allah daga gare su duk abin da suka yi baya kuya ga Allah ba sai su ce ai mu koye wannan abun ba ko kuma aje a koye file in aje a koye file kar a kaima EFCC a zo a sanya shi a cikin drawer shugaba ya kore shi ya kulle shi ba za a gani ba la yahfa an Allah minhum shay ba abin da zai kuya a wajen Allah daga gare su kuma a wannan rana Allah zai ce limanil mulku yau mulki a wannan rana na waye billahi wahidil qahhar ga Allah makadaicin sarki al-qahhar mai rinjaye akan kowa akan komai wannan Allah ne da kansa zai faɗa kamar yadda ya zo a hadisi sur mai tsawo wanda Ibn Kathir ya ambace shi a cikin tafsirin suratul an'am dogon hadisi da yake cikin al-Tabarani hadisin hura kaho cewa bayan kowa ya mutu dukkan halitta kamar yadda Allah ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'id kamar yadda muka faru sauran halitta mu dawo babu kowa sai Allah kawai to shine Allah jalla wa ala da kansa zai ce limanil mulku yau mulki a wannan rana na waye da waye ke ba wanda zai amsa masa shi da kansa ya ansa ma kansa da kansa kuma yace lillahi alwahidul qahhar da Allah alwahidul qahhar sannan Allah yace alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat to a wannan rana kowane rai za a yi masa sakamako da abin da ya aikata la zulma alyawm babu zalunci a wannan rana babu zalunci domin Allah ya haramta ma kansa zalunci wa rabbuka bidhallamin lil'abid ubangijin ka bani zalunci bane ga bayi kuma kamar yadda yake a cikin hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama wala tadhalamu ya ku bayi na na haramta ma kai na zalunci na sanya shi haramtacce a gare ku kada ku zalunci juna to babu zalunci a wannan rana la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawa sakamako ne wato sakamakon Allah zai yi shi cikin gaggawa kamar yadda zai yi masa halitta gabaki ko wato hisabi kamar yadda zai ma mutum daya in sha nan Allah la wato wani abu ba zai dauke shi ga wani abu ba wannan muni muni ma ja Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi ya Allah bai sanya ma mutum zuciya biyu ba a cikin zuciyarsa a kirjinsa zuciya biyu kana da kamar yadda shi sa ma muke cewa divided attention wato hankalinka ya rabu biyu an san ba cikin makadurinka to Allah ba haka yake ba kamar yadda Allah zai ma mutum ɗaya hisabi haka Allah zai ma dukkan halitta hisabi ba cewa zai shagaltu da wannan sannan in an gama a ce a kawo wannan sannan a kawo wannan ba haka sha'anin Allah yake ba shi yasa Allah yake cewa sari'ul hisab mai gaggawar sakamako ne ko babu abinda zai tsuya a cikin wannan ba abinda zai tsuya dukkan abin da zai yi na hisabi zai yi sai dai akwai bayi waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙa musu zai musu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da ai masa hisabi mai sauƙi shine al-ard shine a ɗauko littafin a duba a ce kayi kaza kayi kaza a ce Allah haka ne kayi kaza kayi kaza Allah haka ne to na rufa maka asiri da bayyana ba da sauran majeka Allah hisaban yasira Allah ya sa ma a cikin Allah ya sa ma a cikin وأنذرهم من كرن تاتا أيكو من كرن تاتا أفوي تورا من شيء لا كرن تابا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم وفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل دعواتنا، اللهم اغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سقيمة قلوبنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمد الخير بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في بلاتو، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في زنفرة، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوكوتو، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في نيجر، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فارا، اللهم احفظهم بحفظك وكلاءهم برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في ولايتنا هذه، اللهم احفظها بحفظك وكلاءها برعايتك وعنايتك. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.